sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanku da asuba da fatan kun waye gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Baba Yakub Makeri da sauran abokanan aiki muke farin cikin kasancewa da ku yau Laraba daga watan Oktoba na shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Baba da kanin labarai.
To Baballe, wani babban jami'in kungiyar tsaro ta NATO ya ce janye dakarun kungiyar daga Afghanistan ka iya zama babban kuskure ko kuma zai haifar da takiya tsakanin Faransa da Amurka yayin da kungiyar ta kasashen yamma ke yin rauni. A jiya Talata, wasu muhimman 'yan majalisar dokokin Amurka sun yi suka ga katafarin kamfanin sadarwar zamani da na Facebook bayan Frances Haugen, wata mai kurmato da ta taba aiki da kamfanin, ta zargi Facebook cewa ayyukansa na yin illa ga matasa, yana lalata demokradiyya, kana zai raba kasar a siyasance. Kana wasu manyan wakilan Amurka a tattaunawar kasuwanci da kasar China sun ce China ta gaza cika alƙawarinta daga shekarar da ta gabata, a don haka Washington za ta shiga batun gaskiya da China.
Kanin labaran kenan. Bayan labaran duniya kashi na farko, za ku ji cewa wasu mazauna yankunan karkara a jihar Nejan Najeriya sun fara yin gudun hijira zuwa birane domin neman tsira da rayukansu daga har-haren 'yan bindiga.
Suna taɓa mu, suna kashewa, suna koro mu kuma daji. Gaskiya ba mu da damar da za mu bar gari daidai da kilomita ɗaya, ba mu iya bari mu je daji. Har Abuja mun je, amma kuɗi za a bada, a bada jami'an tsaron, muna iya mu bada kuɗi a ba mu jami'an tsaro domin su tsare mu na gari ɗin.
A Najeriya kuma gwamnatin jihar Sokoto ta ce za ta fara shirin maido da 'yan gudun hijirar jihar da suka tsallaka jamhuriyar Nijar sakamakon har-haren 'yan bindiga.
Wannan shirin muna so mu fara shi ba tare da ɓata lokaci ba, daɗewa in Allah ya so. Ko da ku ba mai da kowa ƙauyen da hito ba, in ma zaman za a yi to kila gari a yi shi a sabon birni. Kowa ya koma ƙauyen shi, inda a mai hashi ga gonar shi, ga iyalin shi, ga zuri'ar shi, sai an samu haɗin kai kuma za a kai ƙarshen wannan matsala.
Kamar kowace ranar Laraba, yau ma muna tafa da shirin baki mai yanka wuya, wanda Murtala Faruku Sanyin nake gabatarwa. Amma kafin nan sai a gyara zama a sha labaran duniya tukunna.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Baba Yakub Makeri. Wani babban jami'in kungiyar tsaro ta NATO ya ce janye dakarun kungiyar daga Afghanistan ka iya zama babban kuskure ko kuma zai haifar da tankiya tsakanin Faransa da Amurka yayin da kungiyar kasashen ta yammacin duniya ke yin rauni. A don haka babban sakataren kungiyar Jens Stoltenberg ya yi kashedi cewa kungiyar ta ci gaba da kasancewa kai haɗe, kana ta yi tsayin daka wurin tunkarin barazana da za su iya kawo mata tsaiko. An yi ta yi masa tambaya a kan kyakkyawar dangantaka tsakanin nahiyar Turai da Amurka ta Arewa. Stoltenberg yana fadawa masu sauraronsa a wani lacca da ya bayar a jami'an Georgetown a Washington biyo bayan jerin tattaunawa da manyan jami'an Amurka. A jiya Talata, wasu muhimman 'yan majalisar dokokin Amurka sun yi suka ga katafarin kamfanin sadarwar na Facebook bayan Frances Haugen, wata mai kurmato da ta taba aiki da kamfanin Facebook, ta zarge shi cewa ayyukan shi na yin illa ga matasa, yana lalata demokradiyya, kana zai raba kasar a siyasance. Haugen, wanda ta taba aiki a matsayin manajer aiki a Facebook kasa da shekaru biyu, tana tuhumar shugaban kamfanin Facebook Mark Zuckerberg cewa ya fi maida hankali akan ribar kamfanin fiye da lura da abubuwa da ake zubawa a shafukan yanar gizo, ciki har da Instagram. Haugen ta bada bahasi a gaban karamin kwamitin majalisar dattawa akan kare muradun masu sayan kaya wuni guda bayan da Facebook ya fuskanci matsalolin na'ura na sa'o'i, lamarin da ya sa miliyoyin mutane suka kasa shiga shafin da ma Instagram da WhatsApp. A wani matakin haɗin kai da ba sabon ban, 'yan majalisa na Democrat da Republican a Washington nan da nan sun tsawata wa Facebook, kanu suka jawo Zuckerberg kunni akan tafiyar da kamfanin nashi da irin matsaloli da ke tattare da shi. Sun kuma yi alƙawarin yin doka mai tsauri da za ta sa ido a kan shafukan sada zumunta na zamani. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A hali da ake cikin kuma wasu manyan wakilan Amurka a tattaunawar kasuwanci sun ce China ta gaza cika alƙawarinta daga shekarar da ta gabata. A don haka Washington za ta shiga wata tattaunawa mai muhimmanci da Beijing a wani jawabi a ranar Litinin a Washington DC. Wakiliyar Amurka a tattaunawar kasuwanci Catherine Tai ta ce China ta kudure aniyar daukar mataki da za su amfani masana'antun Amurka ciki har da sashen noma da ya kamata a mu karfafa. China ta yi alƙawarin ƙara sayen kayayyaki na dala biliyan 200 daga Amurka a huskan farko na yarjejeniyar kasuwanci da aka cimma a lokacin tsohuwar gwamnatin shugaba Donald Trump. Tai ta ce China ta gaza sayen kayayyakin kamar yadda ta alƙawaranta. Kana za ta shirya wata ganawa da takwaranta na China karamin Prime Minister Liu He domin sake duban batun. Shugaba Amurka Joe Biden ya bar harajin da shugaba Donald Trump ya dora wa China yayin da Tai za ta gudanar da aikin sake duban shirin kasuwancin Amurka da China.
Madalla an jima kadan babai a kubu zai sake shigowa da cigaban labaran duniya kashi na biyu, amma kafin nan bari mu bude taskar rahotannin mu. A yanzu haka dai yan bindiga masu kisan jama'a, babu gaira babu dalili na cigaba da addabar mazauna waɗansu yankunan karkara a jihar Neja da ke arewa maso tsakiyar Najeriya. Tuni dai mazauna waɗannan yankuna suka fara yin gudun hijira suna kwarara cikin birane domin neman mafaka. Ga Mustapha Nasiru ba tsari da ƙarin bayani.
A yanzu haka dai yan bindiga masu kisan jama'a, babu gaira babu dalili na ci gaba da addabar mazauna waɗansu yankunan karkara na jihar Neja da ke arewa maso tsakiyar Najeriya. Duk da ƙoƙarin da hukumomi ke cewa suna yi domin yaƙi da waɗannan yan bindigar, amma mazauna waɗannan yankuna na ci gaba da zama cikin fargaba tare da barin garuruwan nasu domin tsira da rayukansu. Malam Halli Rusani da ya tsero daga ƙauyen Karambana ta yankin ƙaramar hukumar Mariga mai iyaka da jihohin Kebbi da Zamfara ga abin da yake cewa.
Gaskiya yanzu sun zo sun mu dabda gari, sun make mu gari yanzu haka zaman da ake.
Suna taɓa ku ko kashewa?
Suna taɓa mu, suna kashewa, suna koro mu kuma daji. Gaskiya ba mu da damar da za mu bar gari da yake da kilomita ɗaya ba mu ebari mu je daji. Har Abuja mun je, in ma kuɗi za a bada, a bada jami'an tsaron, muna iya mu bada kuɗi a bamu jami'an tsaro domin su tsare mu na gari ɗin. Gaskiya ƴan kwanakin nan mutanen da aka kashe tsakani da Allah za su kai kamar misali ƙwara 20 da wani abu. Don dai ba zan iya taƙaicewa ba, saboda wani yanki za a kashe ba za a gani ba sai can wata rana a ga mutum ya zagwanye.
To su ma dai waɗannan matan a yanzu haka suna zaman gudun hijira ne a wani kangon gida da ke nan cikin birnin Mina. Ga abin da suke cewa.
Sunana Hajara Usman.
Daga ina kuke?
Sarkin Fawa Miya Local Gambe.
To me ya kawo ku nan Mina?
To gudun hijira ne, barayi suka samu a gaba muka gudu muka zo nan.
Kaman ku nawa ne yanzu kuka taho nan?
Mu 23 ne.
Na me barayin suke muku can?
Gaskiya suna kashe kakkashe mu da mayara suke ta yi da mazaje.
To yanzu wane yanayi kuke ciki yanzu?
Yanzu ne da muke ciki wani bawan Allah ya ba mu gida mu zauna, to kuma yanzu yace yana buƙatar gidan, yanzu inda za mu je mu zauna ne ba mu da shi.
Sai wannan ke kuma me yaso ne?
Suna Aisha. Abin da zan ƙara a kai shine cewa ni ma an kashe min yaya.
Gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello ya ce gwamnati na iya ƙoƙarinta wajen fatattakar waɗannan miyagu, sai dai ya ce masu kai waɗannan hare-hare suna da wata ƙwarewa musamman akan sarrafa bindigogi.
Hakika daga irin ƙwarewa da suka yi a harkan bindiga da harkan yaƙi, mun tabbatar ba kowane ɓarawo sabo ne zai iya wannan. Duk wanda suka yi wanga abu dole sun samu wani abu da muke cewa training daidai gwargwado. Saboda haka yanda suke yi akwai damuwa kwarai, yana cewa lallai muna yaƙi da mutanen da suka saba ne suke yi.
Masana harkokin tsaron da yi sun ce akwai fargaba sosai a jihar Niger mai iyaka da Abuja fadar gwamnatin Najeriya, bisa la'akari da yadda waɗannan mahara da ake hasashen mayakan ƙungiyar Boko Haram ne ke ci gaba da cin karansu babu babbaka. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
A gaida Mustapha Nasir Batsari, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Baba Yakubu ya da labaran duniya kashi na biyu.
Kungiyoyin rajin kare kafafen yaɗa labarai a Sudan ta Kudu sun yi Allah wadai da kalaman wani babban dan majalisa wanda ya ce za a kwace lasin kafafen yaɗa labarai da suka buga labarin kashe kudaden majalisar dokoki da kuma labari akan albashin 'yan majalisa ba tare da samun izini daga kakakin majalisar dokokin ba. Paul Yohani Banju da ke zama shugaba mai riko na kwamitin yaɗa labarai a majalisar dokokin ƙasar Sudan ta Kudu ya ce 'yan jarida ka iya fuskantar sammaci idan ba su bi ka'idar da ya kira da takamaiman tsarin ɗaukar labari akan yadda ake tafiyar da kudaden majalisar dokoki ba. Ya ce wasu manema labarai sababbi ne kana akwai buƙatar ya janyo hankalinsu ya fahimtar da su ainihin tsarin ɗaukar labarai idan suka je majalisar dokokin saboda majalisa ce ke yin dokokin, yana faɗa wani taron manema labarai a makon jiya. A ƙarshe, kotun kolin Najeriya ta jinkirta bata bada hukuncin ƙarar jihohi 36 na ƙasar da suka shigar a gabanta inda suke kalubalantar sahihancin dokar shugaban ƙasa ta 10 ta shekarar 2020. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ne ya kafa doka ta 10 tare da rattaba hannu a ranar 22 ga watan Mayu shekarar da ta gabata ta 2020. Dokar ta tilastawa dukkan jihohi da su hada da kason kudaden bangaren shari'a na majalisun dokoki a cikin kasafin kudinsu. To sai dai a yayin da suka nuna rashin gamsuwa da dokar, gwamnatocin jihohin ta hanyar kwamishinoninsu na shari'a sun shigar da ƙara inda suke kalubalantar dokar. Jihohin na neman kotu ta fayyace ko matakin shugaban ƙasar na yin dokar da ta tilastawa jihohin samar da kuɗaɗe ga kotunan jihohi ya saba wa sassan dokokin ƙasar na kundin tsarin mulki da ya ɗora alhakin samar musu da kuɗaɗe a kan gwamnatin tarayya. A zaman kotun dai, lauya mai wakiltar jihohin masu ƙara Augustin Alege ya ce bai kamata albashi da wasu alawus na alƙalai su kasance a cikin kowane kasafin kuɗi ba.
Gaida Baba Yakubu Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jamhuriyar Nijar ta ce tana aikin tattara alƙaliman adadin 'yan gudun hijira da ke kurara ƙasar daga Najeriya domin sanin ta yadda za a ƙara taimaka musu su zauna a ƙasar, duk da yake burinta shi ne a samu kwanciyar hankali su koma garuruwansu. Wannan na zuwa ne lokacin da mutanen da tashe-tashen hankula suka raba da mahallansu ke kurara zuwa ƙasar domin neman tsira da rayukansu. Amma gwamnatin jihar Sokoto ta ce ta fara shirin maido da 'yan gudun hijirar jihar da ke Nijar. Daga Sokoto, Muhammad Nasir ya aiko mana da wannan rahoto.
Tashe-tashen hankula da suka daɗe ta yankuna musamman a arewacin Najeriya suna tilasta dubban mutane yin hijira zuwa jamhuriyar Nijar, inda suke ci gaba da samun mafaka. Alal misali, mutanen yankin gabashin Sokoto da ke makwabtaka da ƙasar ta Nijar da yawa suka tare a garuruwan gidan Runji, Shadakwari, garin Kaka, dan dajin Makau da dai sauran garuruwa, yayin da wasu kuma kan shiga da dare su kwana da safe su dawo Najeriya. Gwamnan jihar Maradi Zakari Umaru ya ce suna kokarin bayar da kulawa ga 'yan gudun hijirar.
Kuma kullum muna cikin shawarori na ɗaukan matakai wanda za su sa da yarda Allah a zo ƙarshen wannan matsaloli. Abubuwan da ake yi ba kowane ba kuke ji. Tsakanin jami'an tsaronmu da na Sokoto ana canza miyo, ana tantannawa da kuma na Zamfara da na Katsina saboda a kawo ƙarshen wannan matsaloli. Muna jin kawoyin watsa labaru na duniya suna faɗin akwai 'yan gudun hijira, ana magana wasu su waɗi 30,000, wasu 80,000, akwai masu zancen 100,000. Wannan ba gaskiya ba ne, kuma insha Allah za mu faɗi da babban murya mu ba da lisafin 'yan gudun hijira na jihar Sokoto wanda suke nan, mu faɗi na Zamfara, mu faɗi na Katsina.
Hausawa sun ce duk yadda zama ya daɗi bai kai kamar a gida ba, amma dai wasu 'yan Najeriya da ke zaman gudun hijira a Nijar sun ce suna samun kulawa kamar yadda Anas Habibu ya faɗa.
Sun yi mana likita saboda mutanen mu su sha magani kyauta, sun yi mana famfuna kamfunan nan kyauta muke shiga. Sannan sun yi ne mana makarantun ne, yaranmu suna zuwa makaranta akai akai, suna karatu yadda ya kamata, kamar yadda muna can gida Najeriya.
Su kuwa hukumomi a Najeriya ko da yaushe fadar suke yi suna kokarin ganin magance matsalolin rashin tsaro, duk da yake ba a cika ganin tasirin da kokarin yake yi ba. Wannan karon kuma gwamnatin Sokoto ta ce za ta soma kwaso mutanenta da ke gudun hijira a ƙasar Nijar, a cewar gwamna Aminu Waziri Tambuwal.
Wannan shirin muna son mu fara shi ba tare da ɓata lokaci ba, dadewa in Allah ya so, ko da ko ba mai da kowa ƙauyen da hito ba, in ma zaman za a yi to kila gara a yi shi a sabon birni, kowa ya koma ƙauyen shi inda a mai hoshi ga gonar shi, ga iyalin shi, ga zuri'ar shi, sai an samu haɗin kai kuma za a kai ƙarshen wannan matsala.
To sai dai masu sharhi akan lamarin yau da kullum kamar Farfesa Bello Daudun Bada na ganin cewa ba dawowa da 'yan gudun hijira ne ya kamata a fara ba magance matsalar da ta tilasta su yin gudun hijirar.
Tilasta sa mutanen da suka samu kansu inda suka samu kansu. In muna dawowa mu faɗa ma kanmu gaskiya, mu dawo mu faɗa ma kanmu gaskiya, mu yi tsaye mu gane abin da an matsala mu ko mai magani ne. In ba haka ba suna can wasu za su koma ishe su, har mu ma mu ishe su gaba daya a yi burungusu.
Masana dai na ganin cewa idan aka samar da zaman lafiya ba sai an ɗauko waɗanda suka yi gudun hijira ba, da kansu za su iya dawowa gida domin ba wurin zama da kai a gida. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
A gaida Muhammad Nasir, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tasharmu ta BOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, ko da yaushe ake so, za a iya zuwa shafukanmu na intanet a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Baki mai yanka wuya. A yayin da Najeriya ke bikin cika shekaru 61 da samun 'yancin kai, za mu yi duba ne a kan haihuwa da renon tsari da dokokin zaben ƙasar kawo yanzu. Jama'a assalamu alaikum. Hukumar zaben farko a tarihin Najeriya dai an kafa ta ne da sunan ECN a takaice tun a cikin zamanin Turawan mulkin mallaka a shekarar 1951, wadda ta gudanar da zaben farko a shekarar 1959, yayin shirye-shiryen gwamnatin Birtaniya na baiwa kasar 'yancin kai a shekarar 1960. Bayan samun 'yancin kai ne kuma gwamnatin sa Abubakar Tafawa Balewa ta kafa sabuwar hukumar zabe ta kasa da sunan FEC, wato FEC, a shekarar 1960, wadda ita kuma ta gudanar da zabukan shekarar 1964 da kuma 65. To sai dai an rusa ta biyo bayan juyin mulkin soji a shekarar 1966, wanda ya hambarar da gwamnatin sa Abubakar Tafawa Balewa, inda kuma soji suka ci gaba da mulkin kasar har ya zuwa shekarar 1978, sa'ad da gwamnatin mulkin soji ta Olusegun Obasanjo ta kuduri aniyar mika mulki ga farar hula, inda ta kafa wata hukumar zaɓe da sunan FEDECO tare da sababbin dokoki da tsare-tsare, wanda kuma ta haifar da zaɓen shugabanni a jamhuriya ta biyu a ƙarƙashin shugabancin Alhaji Shehu Shagari. To sai dai ita ma FEDECO an rusa ta a shekarar 1987 sakamakon juyin mulkin soji. Gwamnatin Ibrahim Babangida ta tsara mai da mulki a hannun farar hula, wanda ya haifar da kafa wata hukumar zaɓe da sunan NEC, wadda ta gudanar da zaɓen 12 ga watan Yunin shekara ta 1993 da aka rusa. Bayan Janar Sani Abacha ya karɓi mulki, shi ma ya rusa hukumar ta NEC, inda ya kafa sabuwar hukumar zaɓe da sunan NECON, wadda ta gudanar da zaɓen majalisun ƙananan hukumomi da 'yan majalisar dokoki na tarayya. To amma kuma ba a kai ga rantsar da su ba, Allah ya yi wa Sani Abacha rasuwa a shekarar 1998. Janar Abdulsalami Abubakar ya gaji Abacha, to amma kuma ya rusa hukumar zaɓe ta NECON a shekara ta 1998, ya kuma kafa wata sabuwar hukuma tare da yin mata garan bawul a matsayin mai zaman kanta, wato INEC, sunan da har yanzu take a kai. Hukumar ta INEC ce da yake gudanar da zaɓe tun dawowar mulkin demokuraɗiyya a shekarar 1999, lokaci mafi tsawo na mulkin demokuraɗiyya a ƙarƙashin farar hula a tarihin Najeriya. To sai dai a cikin wannan lokacin, ko baya ga samun sauyi a sunan hukumar zaɓen, haka ma an sami sauye-sauye a dokoki da kuma tsarin zaɓen ƙasar, kamar yadda mai sharhi kan lamuran siyasa kuma masanin doka da kundin tsarin mulki barista Mu'azu Liman Yabo yayi bayani.
Akwai sauye-sauye tun daga zabe na farko, don zabe na farko wanda mun ka faɗa aka yi karkashin ECN na jagorancin shi Professor Iyo Itaishua, an yi shi ne da wani tsari wanda aka ce ma Electoral College, kamar irin wanda America ka yi. Ana yin shi daga baya, dokoki na dawo aka canza shi, aka daina aiki da shi saboda matsalolin da ya haifarwa jamhuriya ta warko. Baya ga haka kuma an samu bambanci na tsari zuwa ga sabbin dokoki wanda ake samu lokacin da hukumomin zabe suna karkashin mulkin farahula ba karkashin mulkin soja ba, har zuwa yanzu da aka samu kudurruka game da canza ko sauya dokokin zabe domin su tahiya da zamani da aiki kuma da kurakurai waɗanda aka fahimta an samu musamman lokacin shi marigayi shugaban ƙasa Umar Yar'Adua ya kawo sauyi ko kuduri na sauyi waɗanda har yanzu ana so a maida su dokoki domin babu su da kuma ba su zan dokoki ba. A wannan dalili ya naɗa shugabancin mai shari'a tsohon kuma babban alƙalin Najeriya wannan Chief Justice Lawal Uwaisu. Kwamiti na Lawal Uwaisu na sakewa abin hukumar zabe garan bawul da dokokinta ya kawo kudurruka kamar wa'annan cewa a cire shugaban ƙasa da ya zama shi ne ke naɗa shugaban hukumar zabe a maida shi ƙarƙashin hukumar NJC, ma'ana hukumar da ka ɗauka alƙalai ta tarayya ta horar da su, ta ladattar da su, kuma ta kula da su. Kuduri na biyu kuma lokacin kwamitin na OSC cewa a cire yanda ake kula da bata kuɗi da yanda take cire kuɗinta ta kashe ba tare da tana dangantaka da sashen zartarwa ba. Haka kuma an to da kudurin cewa ayyana ko hukumomin zabe na jihohi a yi musu gyara su zama karkashin hukumar zabe ta tarayya gaba daya ba kamar wanda suke yanzu ba. Haka shi kuma babban abun da ma shike da amfani dokokin kotu ka tabbatar da waye ci zabe, waye hwade zabe, ya tashi daga zama wanda ke karar an kada shi zabe kuma bai mai adalci ba shi zai kawo hujjojin cewa an zalunce shi ba ko gale an kada shi. Ita ayyana hukumar zabe za a waiwayo gare ta ta bada dalilin da tace wannan bai ci zabe ba, sai kotu ta yi amfani da wannan ta bada hukunci, ma'ana ya kasance cewa kai wanda ke karar ai ma zalunci ga zabe ba kai za a kalubalanta ba, ayyana za a kalubalanta ta bada dalilin da ta sa ta cewa ne bai ci zabe ba, kai ka bada dalilin da ya sa ka ci zabe ba. Waɗannan kudurruka suna nan har yanzu ana kokarin su zama doka lokacin da shi kuma
wannan har yanzu ba su fara aiki ba,
har yanzu ba su fara aiki ba, amma dai suna nan har yanzu yana ɗaya daga abin da aka son majalisa ta maida su doka kamar wanda ta maida daiwa tsarin mulki gyara da dokokin zabe ya kasance cewa yanzu INEC tana iya soke duk wata jam'iyya da ta gaba ta cancanci ta zama jam'iyya ba. Sai kuma shi wannan kaga wanda ke sama yanzu ya kawo wani yanayi na tattaunawa da masu dubin zabe na duniya da kuma su kansu jam'iyyu, haka kuma ya kawo wani sauyi wannan ba doka muka ce don bai bai da iko ya doka, ya kawo sauye-sauye bisa ga abin da doka ta bashi iko ya kasance cewa kana iya kai rijista wani wuri kai zabe wani wuri, haka kuma ya kawo sauye-sauye na simultaneous accreditation, ma'ana yin tantancewa da jeho ƙuri'a wuri guda, wannan ya taimaka ma zaben Najeriya na inganta shi ƙwarai da gaske. Da mutane za su zo a tantance su sai su koma gida sai wajen ƙarfe 2 su dawo, kila tun ƙarfe 9 kai an tantance ka amma ba za a fara jeho ƙuri'a ba sai ƙarfe 1 ko 2, wani in yayi tantancewa ba zai dawo ba.
To sai dai har kawo yanzu masu nazari kan lamuran siyasa da zabe a Najeriya na ci gaba da suka kan dokoki da tsarin zaben ƙasar, da wasu lokuta suke ganin ba sa samar da shugabanni zaɓin al'umma. To ko hakan na nufin har yanzu sauye-sauyen ba su kai ga samar da ingantaccen tsarin zaɓe a ƙasar ba?
Wannan haka yake. Ai in muka ɗauki misalin hukumomin zaɓe kawai na jihohi, mun ga abin da ke faruwa duk inda jam'iyyar APC take babu ko kansila da PDP za ta ci. duk inda jam'iyyar PDP take da gabna babu inda APC za ta ci ko kansala a ciki. Kaga babu misalin da ya kai wannan wanda ka nuna cewa duk sauye-sauyen da aka yi har yanzu dai akwai abubuwan da ba su zama doka ba ko kuma har yanzu akan kuduri suke waɗanda in ba su zama doka ba to maganar zaɓe shi inganta a Najeriya ba zai taɓa inganta ba. Babu misalin da ya kai mallakar su hukumomin zaɓe na jihohi zuwa ga barin su a jihohi tsakanin gwamnati da 'yan majalisar jiha tunda sakamakon da yake bayarwa baya tabbatar da zaɓe ne wanda ke da inganci na sahihi waɗanda an ba mutane dama ya kasance cewa suna iya jefa ƙuri'a, ƙuri'a ta yi tasiri wanda ya ci shi ne ya ci wanda bai ci ba kuma bai ci ba saboda ba wani wanda a jiha shike da abun nan ƙarhi na baitul mali da kuma samun mallakar 'yan majalisar jiha kamar gwamna.
Yanzu haka dai ana ci gaba da kikikaka akan yunkurin yin wani muhimmin garan bawul ga dokar zaɓe da zai ba da damar tattarawa da aikewa da sakamakon zaɓe ta na'ura, lamarin da har yanzu ke haifar da takaddama a majalisar dokokin Najeriya.
Shine musamman na wannan kuduri da aka so a gyara na dokar zaɓe shine sashe na 52. To amma ya kawo fitina tsakanin su sanatoci da majalisar tarayya saboda sanatoci sun ɗauki nasu matsayi daban, 'yan majalisar tarayya sun ɗauki nasu matsayi daban, amma dai yanzu abinda ake gabar da ake bisa gareta wanda aka so a warware shine cewa a yi amfani da na'urorin zaɓe ta tunkuɗa sakamakon zaɓe.
A nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shirin. Godiya ga barista Mu'azu Liman Yabo, masani shari'a da kundin tsarin mulki. Jumbi Hamza shi ne ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga tashin Hausa na muryar Amurka.
To madalla a gaida Murtala Faruk Sanyinna. Yanzu kuma sai labarai a takaice.
Wani babban jami'in kungiyar tsaro ta NATO ya ce janye dakarun kungiyar daga Afghanistan ka iya zama babban kuskure ko kuma zai haifar da tankiyar tsakanin Faransa da Amurka yayin da kungiyar kasashen ta yammacin duniya ke yin rauni. A don haka babban sakataren kungiyar Jens Stoltenberg ya yi kashedi cewa kungiyar ta ci gaba da kasancewa kai haɗe kana ta yi tsayin daka wurin tunkarin barazana da za su iya kawo mata tsaiko. A jiya Talata wasu muhimman 'yan majalisar dokokin Amurka sun yi suka ga katafarin kamfanin sadarwar nan na Facebook bayan Frances Haugen, wata mai kurmato da ta taba aiki da kamfanin Facebook, ta zarge shi cewa ayyukan shi na yin illa ga matasa, yana lalata demokradiyya, kana zai raba kasar a siyasance. Haugen, wanda ta taba aiki a matsayin manajiyar aiki a Facebook kasa da shekaru biyu, tana tuhumar shugaban kamfanin Facebook Mark Zuckerberg cewa ya fi mai da hankali akan ribar kamfanin fiye da lura da abubuwa da ake zubawa a shafukan yanar gizo ciki har da Instagram. A hali da ake cikin kuma wasu manyan wakilan Amurka a tattaunawar kasuwanci sun ce China ta gaza cika alƙawarinta daga shekarar da ta gabata, a don haka Washington za ta shiga wata tattaunawa mai muhimmanci da Beijing. A wani jawabi a ranar Litini a Washington DC, wakiliyar Amurka a tattaunawar kasuwanci Catherine Tai ta ce China ta kudure aniyar daukar mataki da za su amfani masana'antun Amurka ciki har da sashen noma da ya kamata mu karfafa. Kungiyoyin rajin kare kafafen yaɗa labarai a Sudan ta Kudu sun yi Allah wadai da kalaman wani babban dan majalisa wanda ya ce za a kwace lasin kafafen yaɗa labarai da suka buga labarin kashe kudaden majalisar dokoki da kuma labari akan albashin 'yan majalisa ba tare da samun izini daga kakakin majalisar dokokin ba. Paul Yohani Banju da ke zama shugaba mai riko na kwamitin yaɗa labarai a majalisar dokokin ƙasar Sudan ta Kudu ya ce 'yan jarida ka iya fuskantar sammaci idan ba su bi ka'idar da ya kira da takamaiman tsarin ɗaukar labari a kan yadda ake tafiyar da kuɗaɗen majalisar dokoki ba.
To masu sauraro, da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, amma idan Allah ya kaimu an jima da hantsi da misalin ƙarfe 8 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, wato ƙarfe 7 kenan agogon GMT da Ghana, za ku ji wasu abokanan aikinmu daga Najeriya da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Baba Yakub Makeri da ya taya ni gabatarwa, sai kuma Jumbe Hamza da ya ba da umarni, da ma injiniyan mu na yanzu, ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashin Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC.